نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سقط دوات رمضان هجرة من زون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1436 wanda ya zo 26 ga watan 6 2015 za mu tashi sura ta 89 suratul fajri tana da aya 30 tana da kalmomi 139 da hurufa 573 wannan sura tana karantar da mu abubuwa guda hudu na farko tana nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala na biyu tana nuna mana makomar azzalimai na uku tana nuna mana yadda rayuwar dan adam take in Allah ya jarabce shi da samu ko rashi sannan tana nuna mana yadda dan adam yake da zari wajen cin dukiyar jama'a sannan a ƙarshe tana bayani akan makomar muminai da kuma makomar fajirai Allah ya sa mu gama da duniya lafiya na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalin 'ashr wash shaf'i wal wasr wal layli idha yasr هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
wannan sura tana cikin surori guda 15 da aka bude su da rantsuwa kuma mai rantsuwar shine Allah abinda ya rantse da shi wasu daga cikin halittunsa abinda ya rantse saboda shi dan ya nuna girman buwayarsa da ifansa akan yadda yake gudanar da halittarsa waɗanda aka wa rantsuwa masu sauraron wannan sura na musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba abinda aka yi rantsuwa da shi kuma gashi nan mun ce rantsuwa tana buƙatan rukunai guda 5 wasu ma sukan kai su 7 ko 8 akwai al-muqsimu wanda zai yi rantsuwa Allah ta'ala shine mai rantsuwar akwai al-muqsamu bihi abinda za a yi rantsuwar da shi shine waɗannan abubuwa guda hudu da Allah ya rantse da su a farkon wannan sura na uku al-muqsamu alaihi abinda za a yi rantsuwar a kansa shine jawabin rantsuwar akwai al-muqsamu lahu wanda za a yi wa rantsuwar sai kuma adatul qasmi wanda shine wawul qasmi fa nau suka faɗi zaman da makan da ma irin waɗannan to Allah subhanahu wa ta'ala yace wal fajri Allah ta'ala ya rantse da alfajir na kowace rana duk alfajir din da yake to Allah ta'ala ya rantse da shi saboda in an wayi gari anan ne hada-hada da zirga-zirga da kai komo ɗan adam suke shiga cikin hada-hadarsu ta yau da gobe sannan ketowa alfajir yana tabbatar da ibada guda biyu ketowa alfajir shine alama ta an fara azumi ketowa alfajir shine alama na lokacin sallar asuba yayi da haka waɗannan muhimman rukunan musulunci guda biyu da sallah da azumi ana gane shigan lokacin su musamman sallar asuba daga cikin salloli guda biyar shigan lokacinta shi yasa Allah ya ce wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda saka qur'anal fajri shine sallar asuba saboda ana karatun qur'ani a cikinta min babu itlaqil juz'i ala al-kull ko itlaqil juz'i wa yurad bihi al-kull saboda haka Allah ta'ala ya ce ya rantse da al-fajr wal fajru asalun fajru shine infijaru zulmati min as-subh idan wato duhu ya kece asuba ta fito wan fajara al-ma'u akan ce ruwa ya kece in fataha al-fajru daw'un nahari hakkan nan na rana dake fitowa wanda ake gane alamar gari ya waye idan shaqqa anhu al-laylu idan dare ya tsago daga jikinsa wa huwa ma'khuzun min al-infijari ana cewa in fajara yanfajiru infijaran idan ya fashe ko ya tsage ko ya kece yuqalu in fajara an-naharu yanfajiru infijaran teku ya kece kecewa idan shaqqa minhu mawdi'an li khuruj al-ma'i wannan yasa ake kiran wanda ya saba Allah tajiri saboda kharaja an ta'atillah wato ya fita daga da'a ga Allah sai a ce tajir daga fajara ne wato fita la tahumul kafaratul fajara malamai sun ce me ake nufi da al-fajr anan wasu sun ce dukkan al-fajr na kowace rana ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da shi innahul fajr al-ma'ruf alladhi huwa bada'un nahari shine al-fajr wanda alamar bayyana gari ya waye ake ganewa da shi nabiyu salatul fajr ita kanta sallar asuba ko an-naharu kulluhu dukkan waye wa gari ana kiransa wannan ko annahu fajr yawmin nahari ko washe garin ranar yanka wacce muke kira babbar sallah domin a rana ake jifa ay yanka ay aski ay dawafi ma ay ta'i manya-manyan ayyukan haji in an yi washe garin ranar arfa an wuna arfa an kwana a muzdalifa an wayi gari goma ga wata alhazai sukan je su jifa su yanka su aski su dawafi su sa'i sai da haka wasu malamai suka ce wannan rantsuwa ta keɓanci wannan asubar saboda mahimmancinta da waye garin da aka yi cikin ranar babbar sallah walayalin ash sannan na biyu Allah ya rantse da darare guda goma waɗannan darare guda goma wasu malamai sun ce asharu zulhijja su ne kwanaki goma na zulhijja na biyu sun ce annahu al-asharu al-awakhiru min ramadan goman ƙarshe na watan ramadana wannan fassara ta fi dacewa dalili al-layal aka ce darare waɗancan kuma ayyukan mafi yawa ana yin su ne da yamma ko da safe shi ko wannan lailatul qadri yana cikin dare ne shi yasa Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tunda a cikin wannan kwanaki goma amara 21 ko 23 ko 25 an fuzato a 27 ko 29 ake samun daren lailatul qadri wanda wannan dare ya fi shekara 83 shine wata 2000 in Allah ya azurta ka ka dace ka tsaya a wannan dare aka karbi tsayuwarka to ibadar ka faninka ta wuce ma fiye da dan ba Allah ya yi daidai da wata 2000 ba sai khairun min alf shahri yafi dare 2000 wato daraja da kuma alheri to kaga ashe kenan wannan shine ko kuma al-ashr al-awakhir min ramadan ko al-ashr al-awakhir min ramadan ko kuma wato ashr zulhijja ko kuma al-ashr al-awwal min al-muharram a cikin maganganun nan guda hudu wanda yafi karfi shine al-ashr al-awakhir min ramadan goman karshe na ramadana tunda Allah yace layl wa layalin ashr wato dararen nan guda goma Allah ya rantse da su wa shafi'i Allah ya rantse da duk wani abu mai biyu biyu wal watri ko wal witri da duk wani abu mai mara daya tak babu shi ko sai Allah babu wani abu kwaya daya kwallon kwal tilo gade babu sai Allah ta'ala shi kadai ne daya wanda ba shi da mara amma duk wani abu na halittar Allah wa min kulli shay'in khalaqana zawjayni la'allakum tadhakkarun shi sa ake cewa sama da kasa gabas da yamma kudu da arewa aljanna da wuta dariya da kuka farin ciki da bakin ciki fari da baki sunna da bid'a musulunci da kafirci adalci da zalunci gaskiya da ƙarya ilimi da jahilci faki da faki dogo da gajere mai ƙiba da siriri akan ce oxygen ko da hydrogen ko a ce negative da positive ko haka suke tafiya wato ba sa canzawa za ka shiga musulunci musulunci zai shiga alhamdulillah za ka shiga musulunci ya ce insha'allah ai yanzu abin ya zama insha'allah me yasa kake so ka shiga musulunci ganin ayyukan da ake na musulunci zan gaya maka abinda mutum yake faɗa in zai musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan cikin larabci ka faɗa cewa daga yau na amince na yarda da gamsuwata ba tare da wani ya takura ni ko ya min dole ba na yarda ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ka yarda da haka kace daga yau ka yarda ka amince Allah ya aiko annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ka yarda da haka kace daga yau ka yarda annabi Isa manzon Allah ne bawan Allah ne ba dan Allah bane ka yarda da haka to yadda da wannan shine shiga musulunci me sunanka yaya sunanka Shedrak Shedrak shine sunanka to yanzu wannan suna kake so ko abin maka Shedrak din to wanne kake so yanzu a cikin wani suna kake so yanzu na musulmi? Gaskiya mu ba wanda zai dauka. Ok, Sadiq Abubakar Sadiq ke zai. Allahu Akbar. To kaga Abubakar Sadiq da ta dauko shi ne farkon wanda ya fara shiga addinin musulunci a cikin manyan gari. Saboda haka yanzu sunanka Abubakar Sadiq. A wacce unguwa kake? Yarwa Gana, na cikin garin Gombe kenan. Sana'a me kake yi? Aikin kafinta kake yi ko? Ka yi makaranta? To yanzu ka riga ka zama musulmi. Akwai makaranta da muke koyawa mutum addini da sana'a da ma taimaka masa ya yi karatu. Domin musulunci bai yadda kana musulmi ba ka da sana'a ba. Bai yadda kana musulmi ba ka da ilimi ba. Ko bai yadda kana da ilimi ba kana musulmi ba ka da abin da za ka yi ba. Saboda haka yanzu a Abubakar Siddiq, yanzu ga 'yan kwamitin mun nan zan haɗa ka da su. Za ka je su rubuta sunanka a yi maka rijista ka dinga zuwa kana yin karatu. Fatan mu Allah ya tabbatar da mu da kai a cikin addinin musulunci. To Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse wa shafa'i wal watari. Allah ya rantse da duk wani abu biyu biyu, kuma Allah ya rantse da abu kwaya ɗaya shine Allah. Anan Allah ya rantse da halitta ta baki ɗaya, kuma ya rantse da kansa. Wal layli, rantsuwa ta hudu, Allah ya rantse da dare, izayat, idan ya tafi ko idan ya dawo. Wannan shine guri na shida da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da dare. Mun ce dare shine abinda Allah ya rantsuwa da shi da yawa cikin Al-Qur'ani a cikin halitta safiya da kowace halitta. In dai rantsuwa da halitta ne, to dare shine Allah ya rantse da shi a gurare daban-daban har sau shida. Sai Allah ta'ala ya ce hal fi zalika qasamun li dhi hijr. Lalle ai hal kad kenan. Tabbas a cikin wannan rantsuwa, a cikin wannan akwai rantsuwa ga dukkan mai hankali. Domin Allah ya rantse da al-hijr, ya rantse da darare guda goma, ya rantse da duk wani abu biyu da kuma kwaya ɗaya shine Allah. Mun ce shi kadai ne bai da kishiya, amma duk abin da ka faɗa sai ka ga muƙabalin sa. Ko mun kawo misali da dama. To shine rantsuwa ta hudu, wallahi izayis, sai Allah ya ce hal fi zalika qasamun li dhi hijr. Lalle a cikin wannan akwai rantsuwa ga dukkan mai hankali. Ya san an yi rantsuwa, sai saurara ya ji menene jawabin rantsuwar, ko kuma menene zai biyo baya. Aini zi akalin dukkan mai hankali, wasu miyan akalu hijiran, an kirawo hankali hijiru, li'annahu ya hajiru sahibahu anil qazihi, domin yakan ba mutum kariya da tsaro ga barin afkawa abinda bai kamata ba. Wasu miya akalan, an kuma kira shi hankali, li'annahu ya aqilu amma la yahsinu, domin yakan wa mutum dabaibayi da tarnaki da barin aikata abinda bai dace ba. Wasu miya akalu annuha, sannan an kira shi ma annuha, li'annahu yanha amma la yahillu, domin yakan hana mutum abinda bai dace ba. Ai anna man kana zaluddin, duk wani mai hankali da basira da ganewa, alima anna ma a kasama Allahu bihi, zai san abinda Allah ya rantse da shi min hazihil ashiya, daga waɗannan abubuwa da aka lissafa waɗanda Allah ya rantse da su, wanda har malamai sun yi fassara kusan 20 akan abinda ake nufi da ash-shafi wal watr. Wasun ce ash-shafa shine halitta baki ɗaya, al-watr kuma shine Allah ta'ala. Wasu malaman suka ce ash-shafa yana nufin Adam da matarsa, domin su ne su biyu ko da aka halitta, wanda kuma ta hanyar su ne ake samun mace da namiji, ake samun kuma nau'i daban-daban. Ko kuma ash-shafa'a kwanaki ne guda biyu, yawman nahari, na biyu kuma shine wato ranar da take biyo bayan wannan. Waɗannan maganganu guda 20 duk suna komawa zuwa ga abu ɗaya, shine cewa dai ash-shafa'u a ɗauke shi a ma'anan dukkan halittun Allah, tunda biyu ne. Wal watar ko witr ko wataru, dan tunda hadisi yazo inna allaha witrun yuhibbul witra, Allah ɗaya ne kwallin kwal, yana son komai a dinga ƙara ɗaya. indai ba shi yace a tsaya a bi ko hudu ba ko shida ko goma ba zaka ga mafi yawa ayyukan ibada akan ƙara daya ko a ce uku ko a ce biyar musamman bakwai bakwai tana da yawa a cikin musulunci sab'atun yuzilluhum Allah ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zillu bakwai Allah zai sa sa inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar kaga aka ce bakwai sannan dawa fima bakwai ake yi kwanaki guda bakwai sa'ayi bakwai jifa bakwai 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 hasso nawa hasso goma ya zama 70 kenan kun ga she kenan bakwai bakwai tana da yawa a cikin addinin musulunci to saboda haka ne aka ce wannan wutri anan ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ash-shafa'u yana nufin dukkan halitta Allah wanda shine wannan kauli guda 20 da malamai suka kawo ji yana komawa zuwa ga wannan to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin shin baka ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinka ya aiwatar ga adawa ba fakhawafa ahla makka bi ihlaki man kana ashadd minhum Allah ya firgita mutanen makka wadanda suke adawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan abin da ya aikata ga adawa sai Allah ya ce irama zatul imad sune wannan kabila ko gari ko kasa ma'abota tsawo an ce tsawo gare su annahu ismu baldatin shi irama an ce sunan gari ne jimalan farra'u wasu kuma suka ce shi irama wato wani gari ne wanda yake a kusa da dimash ko wata gari ne iskandariya ko wani gari ne a cikin yankin san'a na biyu annahu ismu ummatin min al-umami sunan wata jama'a ce irama din Allah ya ce zatul imad ko kabila ce daga cikin kabilan adawa masu tsananin karfi ko kuma suna ne na kakan adawa din shi sai Allah ya ce zatul imad li'annahum kanu ahala amadin wa qiyamin suna yin durkoki suna yin jishikai kuma suna yin hema su shiga ciki su zauna ko kuma annama ana zatul imad zatul dur masu tsawo ne zungura zungura ne mutanen shine ma'anan zatul imad ko kuma zatul quwwati wa shidda masu tsananin karfi ne da kuma wato tsananin abinda ma'khuzu min quwwatil a'midati ko kuma zatul bina'il muhkam suna yin gini wanda yake da tsananin kwari saboda haka aka kira su zatul imad allati lam yukhlaq wanda ba a halicci mithluha irin ta ba fil bilad a cikin dukkan garuruwa wannan wato saboda tsananin karfin su da fasahar su da hikimar su Allah ta'ala bai yi wata halitta a wannan zamani irin su ba a cikin kowane gari lam takhluq an karanta shi lam takhluq mislaha wato ba su yi irin wannan gari ba ko lam nakhluq mislaha ko kuma lam nukhlaq mithlu tilka alqabila fi dunya wal quwwa ba a halicci irin wannan halitta ba a wajen tsawo da tsananin karfi ko al-madinatu lam yukhlaq mithlu madinatihim zatul imad ba ahalicci wani gari ba wanda yake kama da irin wannan gari nasu wanda yake mai tsananin wato iya sun iya gini ko kuma ga karfi wa samudal ladina kuma baka ga yadda Allah ya aikata da samudawa ba wadanda jabus sahara suke fasa dutse suke tsaga dutse suke kankare dutse su shiga ciki wa tanhituna aljibala buuta suna kankare dutse su yi gidaje a ciki ay qata'uhu wa naqabuhu suka huda shi su kwakule shi su shiga ciki su yi gida wa fir'auna ko baka ga yadda Allah ya yi da fir'auna ba zil autadi wa samudal ladina jabu sakhara bilwad wadanda suka wato tsaga dutse a nan wadin qura shine inda garuruwan su suke lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai je Taboka ya wuce ta garin hay ke ce masahabbai ku rufe fuskokinku kuma ku wuce kuna kuka domin kada musifar da ta fada musu ta fada muku yau kuwa har zuwa ake yawon shakatawa aje a hauka cikin gidan ana daukan hoto shi kuma annabi ya ce ka aje in an je gurin ma a wuce da sauri a rufe fuska su ko in yawon shakatawa zuwa suke su shiga ciki ma su zauna suna daukan hoto wato ko wata musifa ma za ta faru ta faru wa fir'auna zil autad da ko fir'auna ma abocin durkoki an ce durka ce ta mulki mulkin karfin mulkin za aka siffanta da durka wasu kuma sun ce durkoki gare shi da yake daura mutane ya shake su ko ya wato rataye su ko kuma ya sa a bankare su ya tabukan su ko yana halakar da su allazina taghaw fil biladi wadanda suka wuce gona da iri a cikin garuruwa suka yi barna da adawan da samudan da fir'auna sun aikata sako sun yi girman kai sun kibin annabawa fa aktaru fiha al fasada suka yawaita barna a cikin wadannan garuruwa ta hanyar kashe mutane da kuma sako fa sabba alaihim rabbuka dan haka Allah ya kwarara musu sauta azabin bulaliyar azaba sandar azaba Allah ya musu bulalar azaba malam ibn qutayba yace sauta azabin li'anna ta'dib qad yakunu bis-sawti domin akan wa mutum bulala malam zajjaj yace ja'ala sautahu allazi darabahum bihi al-azaba Allah ya sanya bulalar da ya musu ita ce azaba inna rabbaka lalle Allah mahallicinka ladil mirsad yana nan a madakata yana jiran kowa kowa zai iso ya gamu da Allah yarsudu man kafara bihi bil azabi Allah yana dakon duk wanda ya kafirce da shi ta hanyar dan dana masa kodar azaba wal marsadu at-tariqu kama a ce zaka gamu da ni ka taho ina kan hanya ina jiran ka kai ko sai anka ne yace za mu hadu a hanya ai dole ka shirya balle Allah yace za mu hadu ba dai tafiya kake ba za mu gamu zaka ga abin da zai faru na'am
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
بان الله سبحانه وتعالى يا جايا منا مقومر آداوا دا سموداوا دا فرعونا وقمنا سكي أورن كي سكي كنغري سكي بتلشي سكي زمامي أبو sai Allah yake gaya mana ɗabi'ar mutum in bai tafi tarbiya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da yake ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan la wa in asabahu darra sabara fa kana khairan la manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi mamaki kar mamaki ya tabbata da al'amarin mumini duka alheri ne babu wanda yake samun wannan sai mumini idan abun farin ciki ya same shi sai ya yi godiya. Godiyan nan zai yi ta ne ta hanya uku. Na farko yadda wannan abin daga Allah yake, saboda haka ba ƙarfinsa ko dabararsa ko hikimarsa ko wayensa ko azancinsa ko ƙwarewarsa wajen harkar tattalin arziki ta bashi wannan ba, ko iya tanadinsa da tsaro da tattali da kuma tsimi da tanadi ba. Sannan na biyu, ya faɗa da baki na godewa Allah da ya yi min wannan arziki. Sannan na uku, ya aiwatar da arzikin ta hanyar da bai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sannan kuma in an hana shi sai ya haƙuri, shi ma haƙurin sai ya zame masa alheri. Haƙurin kuma shi ne guda uku ne. Idan Allah ya jarauce shi da rashi, ya yi haƙuri ya maida al'amarin ga Allah. Abukun musibatun ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan na biyu, idan Allah ya sa shi yayi zai daure yayi, domin a cikin yin akwai alheri. Na uku, idan Allah ya hana shi zai hanu, domin a cikin hanin hanuwar akwai alherin duniya da lahira. Sai Allah ya ce fa ammal insanu, wannan da duk kowa ake wanda bai samu tarbiya ba, fa ammal insanu, amma shi mutum idza mabtalahu rabbuhu, idan Allah mahaliccinsa ya jarabce shi ya gwada shi, fa akramahu, ya karrama shi, wa na'amahu, ya bashi ni'ima, fa yaqulu, sai ce rabbi akramani, Allah ya karrama ni dan na cancanci karramawar. Sai ce wannan wato abunna utituhu ala ilmin indi, an bani wannan ne saboda ƙwarewata, gogewata, fahimtata, iyawata, da kuma tsimina da tanadina, da kuma shigata da fitata, da ƙwarewata wajen sanin tattalin arziki. Sai ce Allah ya dama ya kamata yi min haka. Wato ba zai ga cewa wata ni'ima ce ta Allah ba. Kuma Allah ya ce wa nabalukum bi sharri wal khairi fitna, da samu da rashi duk gwaji ne daga Allah. Wa amma idza mabtalahu, hakanan idan Allah ya jarabce shi, fa qadara alaihi rizqahu, Allah ya kuntata arzikinsa ya zama ba ciniki, ko al'amari ya rikice, ko abubuwa sun yi baya, ko sun rike wuya, ko an fada kwata, ko mai silaf, fa yaqulu, sai ce rabbi ahanan, Allah ya wulakanta ni, dan me Allah zai mun haka, ya zai ba wani ya ba wani ni ya hana ni, wannan abin ba haka ya kamata a yi ba. Ya fara zarge-zarge, ya fara faɗan maganganu, wala taqul law fa inna law taftahu abada shaytan, za a saba ka shay'un fala taqul law fa inna law taftahu abada shaytan. Saboda haka sai ya bude kalla, Allah ya ce ba haka al'amarin yake ba, yadda mutane suke zato da samu da rashi duk jarabawa ce. Wa nabalukum bi sharri wal khairi fitna, in Allah ya baka kuɗi gwaji ne, hakanan Allah ya hana ka kuɗi ma gwaji ne. Wani Allah yakan bashi cikin talauci, kai ma bashi a talaucin, ba shi abinda zai ci abinci kawai, wannan ya fi dacewa da shi. Wani mai arziki ne mawadaci ne, to a bashi cikin wadatar. Saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari, wasu mutane guda uku, da mai kora, da kuturu, da makaho. Sai Allah ya nufi ya jarabce su ya gwada su. Sai turo mala'ika, da mala'ikan ya zo ya samu kuturu, ya ce kuturu menene bukatarka, ya ce bukatata na warke 'yan yatsuna su toho, in dawo yadda kowa da kowa yake. Bayan nan fa ya ce sai kuɗi, kuɗi. Saboda haka mala'ika ya shafa kuturu, kuturu ya warke, aka ɗauko raƙuma mai ciki aka bashi, ta yi ta haihuwa, sai da ta haɗa masa garke, ya zama duk garin ba mai arzikin raƙuma kamar sa. Sai dai wajen mai kora, kun san kora ai, irin farin ciwon nan da yake cinye wa mutum gashi, kaga yana murza ta gari na fita, to ba a ku zama kusa da shi, sai ka ɗauki kora kai ma. To wannan kora ɗin yana cikin abin da ake ƙyamar zama da mutum, kuma yake cinye wa mutum gashi, ya lalata masa kai. To sai aka zo aka same shi, kai fa me buƙatar ka, yace na warke gashi na, ya fito ya kyau. Daga nan fa yace sai kuɗi, aka shafa mai kora ya warke, aka kawo saniya mai ciki aka bashi, aka yi masa addu'an Allah ya sa ma albarka. Saniya sai ta haihuwa, sai da ta haɗa masa garke, ya zama duk garin ba mai arzikin shanu kamar sa. Aka je wajen makaho, kai ba makaho ne buƙatar ka, yace buƙatata ido na ya bude dinga ganin jama'a. Bayan nan fa yace sai kuɗi, aka shafa idon sa ya bude, aka kawo tunkiya mai ciki aka bashi, sai ta haihuwa har sai ta haɗa masa garke, ya zama duk garin ba mai arzikin awaki da tumaki kamar sa. Sai da lokaci ya tsawo, sai Allah ya turo wannan mala'ikan karo na biyu a matsayin matafiyi mai neman bukata, domin an ba su, yanzu kuma za a gwada su. yaje gidan kuturu a dafa yanzu alhaji ne mai shanu yanzu ina ba mu kalmar kuturu a wadan yazo ya sallama yace masa ni ba ko ne matafiyi ne bugiri na ya kare ba yadda zan isa gida sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ina neman ka dan girman Allah ka bani raƙumi daya a cikin garken nan na siyar ne bugiri in isa gida yace alhuququ kasira wallahi abubuwa sun mana yawa sun laka muke ta fama da masu zuwa kaza ayo alhazan nan da masu wallahi abubuwa sun mun yawa yace ba kai bane da na san ka kuturu mutane suna kyamar ka saraka ma an za a baka sai an koma daga baya ko canji za ka karba hannun kuturu yace a ba ni bane ni wannan dukiya mun gaje ta ne kaka da kakanni mu mutaba sanin talauci ba zuriyar mu yace to in ƙarya kake Allah ya bai da kai da kake da kuma magana ta kare sai tafi gidan mai kora shi ma ana ta hada hada ana ta sauke shanu ana lodawa ya manta da shi waye yazo yace ni matafiyi ne ka dubi girman Allah ka bani saniya daya tak a cikin garken nan ba fa duka ba daya tak ne amfani da ita ne guzirin tafi gida wallahi abubuwa sun mana yawa haka muke ta fama da jama'a wai ba kai bane da mai kora jama'a da gudunka ita ba ni bane wannan dukiya kakana da babana da kakana da dukkanmu masu arziki ne mu taba talauci ba balle mu san wata kora yace to in ƙarya kake Allah ya mai da kai yadda kake da ya tafi gidan makaho ya sallama yace masa ni matafiyi ne guziri na ya kare ba ni da yadda zan isa ga gida sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ga banci tsakanin ka ce taimakon Allah ba a cewa taimakon Allah da taimakon wani sai a ce sannan da thumma kaga thumma bika sannan da taimakonka yace ka taimaka min da tunkiya ɗaya dan girman Allah ne guguri da ita tafi gida yace shiga garki ka ɗiba abin da ya maka abu da ya masa garke shiga ka dintsa yace wallahi da haka nake ba ni da shi Allah ne mai wannan abin dan haka mutum ba zai zo neman taimako ba in hana shi to jama'a kowa duba ga daya yake duk wanda yake da arziki ya duba ya ga arzikin nan na gado ne ko Allah ne ya bashi to in mutum ya zo neman taimakon abin da bai wuce 1 bisa biliyan ba kai ta shankunu kai ta zage-zage kai ta fada kai ta koran mutane dan me ba shi mana kasara ko mala'ika ne to saboda haka wannan shi kadai ne ya sha yace to dama su ma din da sun bayar ba karba za a bagaji ne gwada su akai yace to kai ma ba za ka karbi naka ba Allah ya yarda da kai yayi fushi da wadancan guda biyu to haka dan adam yake kalla Allah yace ba haka bane bayarwa da hanawa ba alama ce ta sokoki ba za a iya baka ta halaka a hana ka ta halaka za a iya baka ta tsira za a iya hana ka ta tsira la tukri bal la tukrimun al yatim Allah yace ba kwa karrama maraya ba kwa mutunta maraya ba kwa darasta maraya an ce wannan kalma akwai ban tsoro kalla bal la tukrimun al yatim kamar fada Allah yake wa al'umma cewa kun yi watsi da marayu kun yi watsi da yaran da iyaye suka mutu kun yi watsi da yaya waɗanda ba su da gata a cikin al'umma ƴaƴanku kadai kuke biya wa makaranta ƴaƴanku kadai kuke kaiwa asibiti ƴaƴanku kadai kuke wa ɗinkin sallah ƴaƴanku kadai kuke ba abinci ƴaƴanku kadai kuke tambayar lafiyarsu da abinda suka ci da abinda suka sha da inda suka kwana ga makocinka ya mutu ya bar matarsa da ƴaƴa ƴaƴan ka kisa su a makaranta ƴaƴan ka kai su wato su koyi ilimi su koyi tarbiya su koyi sana'a ka ika kai su asibiti samu magani ba dole ne waɗannan yaran su karkace ba su zama bala'i a unguwa su koma shaye-shaye matan su shiga karuwanci yan mazan su shiga yan kalare su ta kashe mutane a gari ba saboda waye musu gata ba buku kula da su ba ashe rashin kula da maraya babban musifa ne a cikin al'umma duk garin da suka yi kwamitin marayu suke taimakawa ranzuran nan a wata unguwa guda daya a layi daya nace a rubuta min sunayen iyayen marayu mata da marayu sai da aka rubuta mata 41 wacce dukkan su kuma ba wai sakin su aka yi ba kowace mijinta ya rasu wata mijinta ya rasu ya bata da yaya 7 wata da yaya 8 wata da yaya 5 wata da yaya 3 wasu ma a gidan haya suke wata ma ta kabar sai da aka samu taimako aka biya mata kuɗin da za ta kaba na wata huɗu da kwana 10 a gidan don mijin bai ba komai ba duk abin da ya tara an cinye shi wajen jinyarsa kuma ya rasu ya bata da yaya sannan irin waɗannan matan ba sa auruwa sosai muna nan mun tara su fili duk mutumin da yazo neman aure ya ga matar ta kai shekara 40 ko kuma ya ga tana da yaya daga biyar zuwa sama sai ya karba kallon shi an samu wata ba zai ji tausayi ya auri mace mai yaya da yawa ya rike ta ya hada da yayan ya rike ya samu lada ba to wannan din tunda ya gagara a ba su abin da za su ci su sha ma ya gagara to wannan sai Allah yake mana fada la tukrimuna al-yatim ba kwa girmama maraya in nasa kudin ne a cinye akwai masu cin dukiyar maraya wanda Allah ya kira ta wuta balbal sannan akwai kuma wadanda suke shiga haƙin marayu din sannan Allah ta'ala yake wala tahaduna ala ta'amil miskin sannan ba kwa faɗaitarwa ba kwa zuga ba kwa sa mutane kwaɗayi da marmarin su ciyar da talakawa ashe ciyar da talakawa babban aiki ne na alheri mutum ya samu kansa a cikin ciyar da talakawa da ba su abinci wa ta'kuluna turata kuna cin gado akalan ci lamma mai tsanani kuna cin dukiyar gado in kun same ta ci mai tsanani ma'ana ku cinye duka gadon nan wanda iyayenku suka ba muku ne ko ku gado ne wanda Allah ya gadar muku ya muku arziki ta hanyar noma ko kiwo ko sana'a ko masana'antu wa tuhibbuna almala Allah yake kuma kuna tsananin son kuɗi hubban jamma so mai tsanani wato ana tsananin son kuɗi dan adam tsakuri har ko wani mawaki da ke ta tsakanin dan adam da kuɗi wato in dai kuɗi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal kowace al'umma tana da jarrabawa jarrabawa al'umma ta shine dukiya in dai da kuɗi to zaka ga hankalin mutane duk ya tashi an ruɗe nan da kuɗi kalla to Allah yake to ba haka al'amarin yake ban kuka shagala da wannan kuka manta da Allah kuka kice makon marayu kuka kice makon miskinai kuke cin dukiya ci mai tsanani kuke san dukiya so mai tsanani izadukatul ardu dakkan dakka idan aka dandake kasa dandakewa izazulzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatul ardu athqalaha wa jaa rabbuka Allah mahalicinka yazo zuwan da ya dace da shi wal malaku alhalin mala'iku saffan saffa sun yi sahu sahu waji'a aka zo yawma izin a wannan rana ta alkiyama bi jahannama da wutar jahannama ya tabbata hadisin muslim da tirmidhi daga abdullahi dan mas'udu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi jahannama za a zo da wutar jahannama yawma izin a wannan rana laha sab'una alf zamanin tana da ragama tana da linzami 70,000 ma'a kulli zamanin 70,000 malakin yujurunaha kowane linzami daya ko malaika 70,000 ne wato malaika biliyan 4 da miliyan 9 suke jan wutar jahannama amma tana yunkurin ta kuntike jumala wato a wannan hadisi kenan so da haka za a zo da jahannama kuma Allah zai ce yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal min mazid Allah ce zan ce jahannama kin cika kuwa za ta ce akwai ƙari yawma izin a wannan rana yatazakkaru al-insanu dan adam zai tuno duk abin da yayi mai kyau ko mara kyau wa anna lahu dhikra amma ina tunawa za ta masa amfani tunda bai yi ta a lokacin da ya kamata a duniya ba yaqulu dan adam yana cewa ya laitani ya kai cona qaddamtu li hayati abinda na gabatar ga rayuwata fa yawma izin a wannan rana la yu'adhibu adabahu ahad babu wani daya da yake azaba irin azabar Allah ko la yu'adhibu adabahu ahad babu wani daya da za a yi masa azaba irin azabar da za a wa wannan kafirin ko kuma babu wani daya da yake azaba irin azabar da Allah zai ma wannan kafiri wala yusiku wafaqahu ahadun kuma babu mai dauri irin daurin da Allah zai masa wato ba mai azaba irin ta Allah ba mai dauri irin daurin Allah duk wata azaba da zaka ji tsoro ka ji tsoron ta Allah duk wani dauri da zaka ji tsoro ka ji tsoron daurin Allah sai Allah kuma yace ya ayyatu an-nafsul mutma'inna ya ke wannan zuciya ko rai wacce take nutsatsiya wacce take da tauhidi da aqida da imani da san Allah da manzonsa irji'i ki koma ila rabbiki zuwa ga Allah mahalicinki radiyatan kina mai yarda mardiyan ana mai yarda dake kin yarda an yarda dake kaza da Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina na gargaru مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تارد وأن نجرت تنباي وحسن أولئك رفيقا تو كشغوا أن ودخلي جنتي كشغتك الجنة فألا سامنا تكون وانا الرأي نتأتيا وتتزو وألا دا توحيدي دا إيماني da san Allah da manzansa da bin Allah da manzansa da girmama Allah da manzansa da yi nayi bari na bari da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni ayi kuma wannan zuciya ta yi wannan ya hada kowane mumini wanda ya zo wa Allah da zuciya wankakkiya yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ranar da ƴaƴa da dukiya ba sa amfani sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wankakkiya kubutacciya to nan shine karshen wato wannan sura suratul fajr abinda tayi kira ayi Allah ya bamu ikon yi abinda tayi kira a bari Allah ya bamu ikon bari mallan yaya matsayin azumi na ina shayarwa amma sai wani ruwa launin kasa amma ba jini bane ya rinka fito min to na farko kina shayarwa tunda kina shayarwa wata kila baka jini in kina shayarwa to sai kuma wani ruwa launin kasa kuma kin ce ba jini ba tunda ba jini bane ba shi da wani hukunci face ai tsarki a ci gaba da azumi in ga shayarwar ce ta zama danki baya samun madara idan kina yin azumi to shine malamai suka ce an dauke miki azumi in bayan sallah sai kin gama shayarwa ki rama ko ki ciyar mallan yaya idda ta yake an sake ni bayan haihuwa ta da ba a sadu da ni ba kuma har jinin al'ada ya zo mini an sake ki bayan haihuwa idan aka saki mace bayan ta haihu to dole dai sai ta yi jini uku matsalar shine akwai matar da in tana shayarwa ba ta yin jini da aka sai ta yaya dan wata 24 ko wata 20 sannan ne jini yake fara zuwa kaga wannan idda ta za ta yi tsawo kenan in ana son ta gama idda da wuri sai dai a karbi yaron a bawa wani ya shayar da shi amma dole sai ta yi jina nan guda ku tunda mai jini ce kuma Allah ta'ala ya ce wal mutallaqati wa tarabbatna bi anfusihinna thalathatu quru'in tunda quru' uku za su yi to dole a jira su yi wannan quru'in guda uku mallan yin dayin ya halatta ga namiji ko mace mace dai tana iya yi domin kwalliya ne mace tana iya yin wannan domin kwalliya ne amma namiji ya zai yi kwalliya da irin wannan a gashin kansa ita mace ya kwalliya ce dama an yadda ta gyara gashin ta in ma akwai wani abu da za ta sa wanda zai sa gashin ya yawa ko ya tsawo ko ya laushi in ma kasa zai tabo saboda tsawo ya halatta ta sa abinda kuma ba a yadda ba shine ita mace tana da furfura kuma bace aure ba ta tura gashin kanta idan ta tura gashin kanta kaga wani zai dauka ainihin mara furfura ce sai kuma ya aure ta kaga an yi ta dalisi to wannan amma idan matarka ce da miji mutum yana sha'awa matarsa ta dinga masa kwalliya da gashin kanta sai ta gyara shi yadda zai faranta wa mijin rai ya ƙara jin dadin zama da ita wannan shari'a wato bata hana ba amma in aure za ta nema wanda ba a san tana da wannan a matsayin aibi ne ko rashin gashin ko kuma kasancewar gashin yayi fari aibi ne da mijin ya gani wata kila ma ba zai aure ta ba to kuma sai ta zo ta tura shi ko ta boye shi ya koma wata kala kaga mijin zai dauka cewa gashin ta baki ne ko ya dauka wani kala ne daga baya kuma ya bayyana ba haka bane da haka kenan wannan ya shafi irin wannan to wadanda suka saurari BBC dazu sun ji an bugo mun an yi hira akan mutane da aka kama wadanda suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Kano wanda aka gabatar da su ga kotun musulunci kuma aka yanke musu hukuncin kisa an samu shaidu da dukkan dalilai da suka tabbatar da cewa wadannan mutane su ne suka shirya wannan taro wanda a gurin aka yi waƙoƙi aka zagi Allah kuma a ƙarshe aka kare da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka kama waɗannan mutane hukumar hizba ta kama mutum shida daga ciki hukumar ƴan sanda ta kama biyar aka gabatar da su a kotu kuma ake ta shari'a to yau ne aka zo ƙarshen wannan shari'a wanda kuma muna fata hakan Allah ya sa ya zama kariya ga addinin musulunci da haka ya kamata kowa ya iya bakinsa taba martaba annabi sallallahu alaihi wasallama ba abu ne na wasa ba. Mu girmama annabi sallallahu alaihi wasallama, mu so shi, kuma mu iya bakin mu. Kowa ya kara martaba annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan shine musulunci. Kuma ba zai taba yiwa a cikin musulmi a kyala mutane suna fadan munayen maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wanda in Allah ya fushi ya dauko wani bala'in ya saukar, to sai an rasa inda za a sa kai. Saboda haka muna godiya da wannan kotu da ta yi nazari, ta yi bincike, ta kuma tabbatar da wannan hukunci. Muna fata kuma za a zartar da shi a lokacin da ya dace. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi. Allah ya kare mu, ya kare imaninmu, ya kare bakinmu, ya kare dukkan musulmi daga shiga cikin haƙƙin Allah ko haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akwai a tamfa turame 100, shadda yaji 100 daga yar tsohon gwamnan Gombe Hajiya Fatima dan Juma Goji, tace a saka asusun marayu ayi mata addu'a. Akwai liyafu, me liyafu, lifaya, lifayu, okay, lifaya guda shine jam'in. Akwai lifaya wato mayafi kenan guda 63 da riguna guda 4 daga wata yar uwa ayi mata addu'a, Allah ya biya mata bukatunta. Akwai turamin atamfa guda 4 da dogon riga daga wata yar uwa ayi mata addu'a, Allah ya biya mata bukatunta na alheri. Shadda yadi 10 daga wani dan uwa yace ayi mata addu'a, Allah ya biya mata bukatunta. Daga wata yar uwa tace, mallam na sayar da wani abin da na gada daga babana, na siyi machine don ayi mini aiki da shi a caba, sai aka buge mai aiki da machine din, aka gudu da mashin din. Nake roƙon Allah ya mana addu'a, mallam ya mana addu'a, Allah ya dawo min da haƙina. Gaskiya kan ba kyauta ba. To Allah ya dawo miki da haƙinki. Allah kuma ya kiyaye faruwar haka a gaba. Dukkan musulmi masu bukata ta alheri, Allah ya biya musu. Duk masu gudun wani abu, Allah ya tsare su. Allah ya kare mana imaninmu, ya kare mana musuluncinmu. Allah ya bamu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, ya kare mu daga dukkan sharri da tashin hankali da fitintunu da rigingimu da hatsaniya. Allah subhanahu wa ta'ala, muna roƙonka rahamarka da afwarka da jin ƙanka. Wannan damuna Allah ya sa ta zama mai albarka. Allah muna roƙonka ka lullube mana wannan ƙasa tamu da albarka. Shugabannin da aka zaɓa, Allah muna roƙonka musu jagoranci zuwa ga samun zamantakewa mai kyau a wannan ƙasa. Allah muna roƙonka rahamarka da afwarka da jin ƙanka da alkhairinka. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.